إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصدات شقاء دين المسلمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنا وند زي مسلمين تام kana so zaka musulunta daga ina kake daga ina daniya daniya ungwace anan okay gari ne a wajen kwami to kana so zaka musulunta da yadda ka da amincewa ka ko wani ya takura ka ba wanda ya matsa ma ba wanda ya ma dole kana so ka musulunta me ba ka sha'awa a musulunci kake so ka musulunta
abun ya ba sha'awa
to na'am to zan ga maka kalmar da ake yadda da ita a shiga addinin musulunci in ka amince ka musulunta أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله da larabci abinda kace cikin harshen larabci kace daga yau din nan na yadda na amince babu abun bauta da gaskiya sai Allah da ya halice mu shi kadai ka yadda da haka kace kuma ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alqur'ani kuma zakai masa biyayya sau da ciki ka yadda da haka da wani addini kake yi to ka yadda annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi ga banu Isra'ila ka yadda da haka to wannan shine musulunci wani suna kake amfani da shi na'am yajina okay yajika to ya ji shi kenan ko to yanzu ka shigo addinin musulunci kana so a ci gaba da kiranka yajika wani suna kake so Abubakar yace daga yau ya musanya sunansa daga yajika ya koma Abubakar Abubakar Siddiq wannan bawan Allah da ka zabo kace a dinga kiranka da sunansa yadda ka karba addinin musulunci shi ma haka ya karba addinin musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta addinin musuluncin sa har ya zama cewa ana masa take cewa shine mutum na daya a cikin wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Abdullahi amma iyayensa suna masa alkunya da Abubakar ana masa As-Siddiqu ana kiransa Atiku ana kiransa Awahu ana kiransa Sahib ana kiransa da sunaye da laqaba da yawa shine ya zama khalifan farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sirikin sa wanda annabi ya aure yarsa kuma shine yana cikin mutum goma da aka ba certificate din gidan aljanna da haka muna maka fatan alheri Allah ya sa ka busahu da halaye da dabi'o'i da aqida da ibada da mu'amala da zamantakewa irin ta sayyidina Abubakar Allah kuma ya kara mana karfi a cikin musulunci ya tabbatar da mu kana karatu baka karatun komai na zamani, baka karatun boko, ka gama secondary school, kana so ka ci gaba? Ok, yanzu kasuwanci kake a wace kasuwa? To Allah ya bada sa'a. Yanzu akwai ƴan committee mu zaka dinga zuwa suna koya maka addinin musulunci. Akwai littattafai da zaka karanta domin ka san menene musuluncin da ka shigo. Yana da rukunai guda biyar, akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai haji, akwai kalmar shahada da kai yanzu. Sannan akwai imani, yana da tushe guda shida, akwai imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai dadi da mara dadi. Don haka muna fatan Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna biyu ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437, wanda yazo 7 ga watan 6 2016. Alhamdulillah, muna godewa Allah, muna jinjina masa, muna yaba masa da ya raya mu tsawon waɗannan shekaru kusan 18 muna gabatar da wannan tafsiri na Alkur'ani mai girma a wannan masallaci, a wannan guri. Amma da shugaba ya gabatar, mun fara wannan tafsiri da mutane da dama, wanda yanzu wasu Allah ya musu rasuwa, akwai dattijai, akwai matasa, akwai malamai irin su Dr. Alqadi Ibrahim, da kuma kwanan nan ɗaya daga cikin matasan mu muka wato shi ma irakiyansa Allah ya sa dan aljanna ne, shine Malam Suleiman Kumu. Malam Suleiman ya yi min test bayan ya dawo lokacin ina gabatar da lecture a National Mosque a Abuja. An gabatar da wata lecture mai taken tattalin arziki a mahangar musulunci da rayuwa. Ina cikin gabatar da wannan lecture naga test dinsa ya shigo. Bayan na gama lecture din na karanta, yana cewa akramakallah, na dawo Najeriya, ina so zamu yi magana. So na buga masa bayan mun gama wannan lecture, ban same shi ba. Wannan dai abin da yake so ya gaya mun din, Allah bai kaddara zai gaya mun ba har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa. Muna fata Allah ya sa aljanna ce mako masa, Allah kuma yayi wa zuriyarsa albarka. Niyya da yake da ita da dagewa wajen koyan addini da koyarwa, Allah ya masa albarka a cikin zuriyarsa. Allah shi kuma ya sa ya huta da wannan musifa ta duniya da lahira. Allah kuma ya sa cikin ceton annabi da alqur'ani. Allah subhanahu wataala ya tashe cikin tutan malamai, wanda Mu'az bin Jabal zai musu jagoranci a ranar alkiyama. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kare ragowar malumman mu a ko ina suke da karantawa da suke ta yi wa al'umma. Allah kuma ya sa albarka a cikin rayuwar mu baki daya. To kamar da aka shina, mun dau shekara kusan 18, wanda Allah cikin ikonsa muka kawo ƙarshen wancan zango. Ga kuma yanzu zamu shiga zango na biyu. Wasu da yawa na kalli fuskocin sai ga lokacin da muka fara muna ƴan ƙanana mu da su. Wasu yanzu sai naga duk sun yi furfura. Da zan nake ga abin da nace, duk kun tsufa, kun gani ban tsufa ba, amma duk kun tsufa ku. To kamar yadda shugaba yake cewa aka kwashe shekara 18 a duk shekarun mu gaba daya, za a ga cewa gaskiya akwai magana. To amma alhamdulillah, muna godewa Allah, Allah ya sa waɗannan rayuwa da muka yi ta zame mana alheri duniya da lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Duba liman qala umuruhu wa hasuna amaluhu." Madalla ga wanda ya samu tsawon rai, sannan kuma ya sami wato aiki mai kyau. Domin aiki mai kyau idan ya haɗu da kyakkyawar rayuwa ko tsawon rayuwa, alheri ne. Kamar yadda kuma mummunan aikin ya haɗu da tsawon rayuwa, sharri ne. Kana ƙara tsawon rai, kana ƙara barna, to ƙara ka mutu ka huta. Idan ku kana ƙara tsawon rai, kana aikin alheri, to ƙara Allah ya ƙara maka tsawon rai domin ka ci gaba da aikin alheri. To kafin mu shiga tafsiri, kamar yadda aka shina, muna riƙe tafsirin Ibn Kathir ne, wanda shine kusan mafi yawan wanda nake riƙewa. Wata ran na riƙe Zadul Masir, wataran tafsir Ibn Kathir, su biyun nan nake riƙewa. Amma akwai tafsirai wajen guda 20 waɗanda su sun yi girma, sai dai a yi nazari a ɗauko su fa'idodi a ƙara a kan wato fa'idodin da Malam Ibn Kathir ya kawo tun da shekara 700 da wucewarsa baya, dole za a samu karin wasu fa'idoji a cikin abin da za a kara a tafsirin da yayi. To kamar da malamai suke cewa Allah ya saukar da wannan alqur'ani domin manufa guda bakwai. Waɗannan manufofi ya kamata kowa ya sa su a cikin ransa lokacin da yake karanta alqur'ani, ko yake sauraron alqur'ani, ko yake fassara masa qur'ani, ko yake nazarin qur'ani, ko ma yake kallon qur'anin, ko da arate yake ko a ajiye yake, in ka kalle shi ka sa waɗannan manufofi guda bakwai kana kallon littafin Allah. Manufa ta farko, Allah subhanahu wataala yana so yayi magana da mu, mu da shi yayi magana da mu. Dan haka wannan alqur'ani kai tsaye magana Allah ce. Daga bangon Fatiha zuwa Nasi duk abin da ka gani a ciki magana Allah ce. Babu ƙarin magana wani, babu ragin magana wani. Ba ƙari ba ragi, magana Allah ce subhanahu wataala. Kamar da malamai suka yi ta'arifin alqur'ani da cewa huwa kalamullah al-munazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi lafazihi wa ma'anahu al-muta'abbadu bi tilawatihi al-manqulu ilayna tawaturan al-maktubu fil masahib min awwal surati al-fatiha ila akhiri surati an-nas. Wannan alqur'ani kalamullah, magana ce ta Allah. Da haka abin da ka gani mai risala yana cewa wa anna al-qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayanfada wala sifatin li makhluqin fayabida. Yace wannan alqur'ani magana ce ta Allah. Allah ta'ala yace wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamullah. Wa anna alqur'ana kalamullah, qur'ani magana Allah ne subhanahu wa ta'ala. To anan ne yake tantance abu uku. Akwai al-ahadisun nabawiyya, akwai al-ahadisul qudusiyya, akwai al-qur'anul karim. Me bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda uku? Shi ma hadisi wahayi ne, tunda Allah ta'ala ya ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa. Wannan aya ta nuna wa ma yantiqu anil hawa, cewa annabi baya furta sarrai. Dama kuma abu biyu ne, daga sarrai sai shari'a, sai addini. Da haka maganganunsa addini ne. Ya tabbata hadisi, wani sahabi ana kiransa Abdullah bin Amr bin al-As, yana rubuta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane hali. Yaji annabi yana magana, sawun a gida ne, a waje ne, a lokacin yaki ne, a lokacin zaman lafiya ne, a lokacin da ya fushi ne, ko kuma yana cikin murmushi, ko yana dariya, ko yana cikin bacin rai, duk wata kalma an yaji sai ya rubuta. Sai wani ya ce masa, ka dinga tantance abinda zaka rubuta daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ba kowace ya kamata ka rubuta ba. Da yaji haka sai yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace ya rasulullah, duk abinda ka fada rubutawa nake yi, ko a wani hali kai magana ni a guri na rubuta ta nake yi. To wasu ka ce min, kafin na rubuta duk abinda ka fada in zo in tuntube ka tukunna. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma yakhruju fihi illa alhaq. Yace ka rubuta duk abin da ka ji na faɗa, na rantse da girman Allah wanda rayuwata take hannunsa, babu abin da yake fita daga baki na sai gaskiya. Da haka kenan ya nuna mana alqur'ani, wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ma wahayi ne, amma lafazuhu minan nabi wa ma'anahu min Allah. Lafazin na annabi ne, amma ma'anar abin da lafazin ya kunsa daga wajen Allah ne subhanahu wataala. Sannan na biyu, al-ahadisul qudusiyya, al-ahadisul rabbaniyya, al-ahadisul ilahiyya, wanda zaka ji an ce qala Allahu ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu, ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi ma yurwihi ar-rabbi, qala Allahu ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu. Yana da siga guda biyu, a ce qala rasulullah fi ma yurwihi ar-rabbi azza wa jalla, ko qala Allahu ta'ala, ko qala rasulullah fi ma ruhi, ko qala Allahu ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine al-hadis al-qudusiyya, wanda maganganun Allah ne, irin su ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wannan hadisi ne kuma magana ce ta Allah, amma ba za ka kira shi qur'ani ba. Bambancin su abu uku ne. Innal qur'ana mu'jizun bi lafazihi, al-qur'ani mu'jiza ne, amma shi al-ahadis al-qudusiyya ba a yi mu'jiza da shi ba. Abinda ake kira mu'jiza daga i'jaz ne, a ajaza yu'jizu i'jaz, gajiyawa da kasarwa a kasar da kai ba za ka iya zuwa da alkama alqur'ani ko kwatancin sa ba. Allah yayi wannan kalubale hawa har hawa hudu. Aka fara da aya 10 am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashar suwarin mislihi muftariyat, kace su zo bi ashar suwarin mislihi muftariyat, suka ce ba za su iya ba. Allah ya ce ma kana hadhal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqa allazi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara qul fa'atu bi suratin min mislihi. Wannan ma suka kasa. Allah ya ce qul la ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Da za'i wani committee na masana a debo gogaggun aljanu wanda suka yi karatu mai zurfi na kowane fanni, a debo gogaggun mutane wanda suka yi karatu a fanni daban-daban, a kafa committee na kirkira al-Qur'ani. Allah ya ce la ya'tuna bi mithlihi, komai fusahar su, komai ilimin su, komai gogewar su, komai kwarewar su a harshe da ilimi da fasaha da wayewa da ganewa ba za su iya kwatanta alqur'ani ba. Don haka Allah ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, can wad'u man istata'tum min dunillahi nan wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sai Allah ya rufe kofa yace fa illam tafa'alu walan tafa'alu fa illam tafa'alu walan tafa'alu, lam tana kore baya, lan tana kore gaba, fa illam tafa'alu idan buku iya a baya ba, walan tafa'alu ba za ku iya a gaba ba. Wannan shine ƙarshen kuristawa, an kure kowa. Shi yasa lokacin da ake da masanan ma basu ba balle yanzu da abin ya zama kamakame. Saboda haka Allah ya ce fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara. Da haka shi hadisi kudisi ba ai kalubale cewa a zo da kwatankwacin sa ba. Sannan muta'abbadun bitilawatihi, shi Qur'ani bambancin sa da al-ahadisul kudusiya shi ana karanta shi a matsayin tilawa. Yace iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Amma shi al-ahadisul kudusiya ba a karanta shi a matsayin tilawa. Wa zaka ji alaran ma an shiga sallah yana cewa ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi, ana amin. Kaga ba za a karanta wannan a matsayin ana sallah ko ana nafila ko ana farilla a ce al-ahadisul qudusiya liman ko alaran ma zai karanta mana ba, ba a karanta shi a matsayin tilawa. Sannan kuma wa yushtaratu fi subuti hitawatur, shi al-Qur'ani ba a karbar ruwayar mutum daya a qira'a sai dai a tafsiri, dole ya zama mutawatiri. Mutawatiri shine jama'a da yawa suka ji a gaban annabi, suka koya wa jama'a da yawa, suka koya wa mai yawa har abin ya zo kanmu. Saboda haka wannan shi ya bambanta shi da al-ahadisul qudusiya. Da haka kenan hadisin annabi da hadisi qudusi da qur'ani suna da bambanci. Da haka al-qur'ani kalamullah munazzal ala khatam anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin bi lafzihi wa ma'nahu al-muta'abbadu bi tilawatihi al-manqul ilayna tawaturan al-maktub fil masahib min awwal surati al-fatiha ila akhiri surati an-nas. Wannan shine al-qur'ani. Kalman al-qur'an, al-qur'an wannan kalmar malamai sun yi maganganu shida akan ta. Al-qur'an, in kace al-qur'an me kake nufi? In ka kalli asalin kalmar dai daga qara'a ne, ya qara'u qira'atan. In an ce Qur'an shakaratu, littafin da aka saukar da shi dan a karanta, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra' wa rabbukal akram, karatu ne, littafin karatu ne, littafin ilimi ne, littafin koyo ne, littafin koyarwa ne. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Da haka littafi ne shakaratu. Da ko suka ce mushtaq ne, an tsago shi ne daga kalma ɗayan guda biyar din nan, ko dai daga qara'a ya qara'u qira'atan, sai zama wannan littafin ana nufin shakaratu. Kada ka aje shi a bango, kada ka rataye shi a jikin kusa, kada ka sa shi a gafaka ka bashi, dauko shi ka sa shi a rayuwarka. Kullun ka dinga karanta Qur'ani, in zaka iya sauke shi duk wata daya ko duk sati biyu ko duk sati ko duk kwana uku ana bukata, domin Qur'ani yana ƙara imani, yana ƙara mutum san Allah. Kuma in kana san Allah zaka ji kana san maganarsa, ka saurara, kana son maganar sa ka karanta, kana son maganar sa a karanta maka, kana son maganar sa a fassara maka. Dan haka wannan zai ƙara maka alaka mai kyau da Alkur'ani, wanda alaka ce da Allah. Zo sun ce an ciro shi ne daga qar'u. Qar'u yana nufin jam a tattara abu guri guda. Dan haka Alkur'ani an tara shi guri guda, jam'u ne, jami'un ne bainal ahkami wal akhbar. Ya tattaro labarai ingatattu da hukunce-hukunce na adalci. Da haka ya zama qar'u kenan, kamar yadda ake kiran cikin mahaifan mace qar, saboda tana tara jinin al'ada, sannan ta tara da har zuwa lokacin da zai kai wata tara a haife shi. Shi yasa ake kiran quru, jam'u quru, shi ma daga qar'u ne. Sannan na uku sun ce an ciro shi ne daga qara'in. Qara'in yana nufin alamomi. Alkur'ani alama ce ta samuwar Allah subhanahu wataala, dan ga maganar sa, kuma ga kalubalen da Allah yayi wa duniya da shi ta kasa. Duk abin da aka kirkira to za a iya maimaita shi har a wuce shi. Amma da yake Qur'ani ba kirkiran mutum bace, har yanzu wata fasaha ko wani ilimi ko wata dabara ko wani azanci ko wata hikima bata kai a iya kirkira ko a zo da kwatankwacin wannan Alkur'ani ba. Sanau suka ce an ciro shi ne daga qarin. Qarin yana nufin abokin tafiya. Ma'ana Qur'ani ya zama dab da kai, ya zama kuna tare, ya zama yana cikin rayuwarka, ya zama kana tafiya da shi a kowane lokaci. Wasu kace daga qiran ne. Qiran shine a dinga hada abubuwa guda biyu. Din abubuwa suke tafiya biyu, shi yasa ake kiran qarin abokinka. Fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi. Wato abokinka kenan, abokin tafiya, abokin rayuwa, abokin jujjuya. Wasu kace a'a, ba ma mushtaq bane, ismun ne jamit. Ba tsago shi akai ba, kawai alam ne akan wannan Alkur'ani, kawai sunan sa kenan Alkur'ani, kamar yadda aka ce At-Taura, aka ce Injila, aka ce Zabura, aka ce Qur'an, da haka shine ma'anar sa. To ma'ana ta farko kenan, an saukar da Qur'ani domin a yadda Allah yana magana, ga ma maganar sa a hannunmu. Na biyu, Allah ya saukar da wannan Qur'ani domin a karanta shi. Shi yasa ake kiran sa shakaratun. Kuma za mu ga hadisai tuli sun gaya mana falalar karanta Alkur'ani. Daga cikin wannan akwai hadisin da muka karanta, innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq, man ja'alahu amama qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'a saqahu ila an-nar. Sannan babu wata majalisa ko wani taro da Allah yake bada darajoji guda biyar ko guda hudu cir, sai inda aka taro ake koyan Alkur'ani. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu. Menene sakina? Nutsuwa, kwanciyar hankali. Ashe duk kasa ko duk jiha ko duk local government ko duk unguwa ko duk gidan da ake karanta Qur'ani za a samu sakina. Sakina kuma ita ce rayuwa. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Wanda ya waye gari yana cikin aminci da zaman lafiya a gidansa, jikinsa lafiya, sannan yana da abin da zai ci, iyalansa lafiya, kamar an tara mai duniya ne da abin da ke cikinta. Kenan sakina muke bukata yanzu. In mai kudi ne kai kana son nutsuwa, in mai mulki ne kai kana son nutsuwa, in malami ne kai kana son nutsuwa, in talaka ne ma kana son nutsuwa. Dama talauci yana hana nutsuwa. Shi yasa ake kiran miskin daga sakan, wanda ya kasa nutsuwa, ko kuma daga fakar bushashiyar rijiya, wace irin in ka saki guga zaka ji kwangalan ya fada kasa saboda ba ruwa. Daga naka samu fakaru. Shi yasa sayyidina Ali yace da fakaru mutun ne wallahi sai na kashe shi dan kowa ya huta. Yace da talauci mutun ne sai na kashe shi dan kowa ya huta. To da bai da dadi, sunan ma bashi da dadi. Da fakaru da maskanu, miskin, sakan ka kasa motsi saboda babu abu motsawa. Ko kuma daga fakaru ka bushe karau. Irin bushashiyar rijiyar da ruwa ya kafe. Wato mutun ya kafe. In ka saki guga ba zai taba ruwa ba, sai dai da karfe da kasa su haɗu ko da dutse ka ji karam. To bushewa kenan. Allah ya raba mu da bushewa. Allahumma na'udzubika minal kufri wal faqr. Sai aka yace za a samu sakina, illa nazalat alaihimus sakinatu. Na biyu, wa gashiyat humur rahma. Rahma za ta lillibe. Me muke nema ne? Allah ya mana rahma. To aka ce ga wani majalisi za a samu sakina, za a samu rahma. Sannan na uku, wa haffat humul mala'ikatu. Malaikun Allah za su zagaye gurin, suna addu'a, suna sa albarka ga duk wanda ya halarci wannan majalisi. Sannan mafi darajar hudun gaba daya, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah zai ambace su, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah zai ambace su yace ga wata jama'a ta taru domin ganin girman Allah, domin bautawa Allah, domin bin Allah subhanahu wata'ala. Dan haka wannan shine daraja hudu da ake samu a wajen karatun Alkur'ani. Sana na so mutum ya bi matakai hudu na koyan Alkur'ani. Mataki na farko shine wato sanin makharijul huruf da sifatul huruf. Mutum ya san makharijul huruf, yanda kowane harafi ya kamata ya fita gwargwadon iyawarsa, ya san sifatul huruf. Shi harafi yadda ka san mutum haka yake, akwai kakkarfa, akwai rarrauna, akwai mai kiba, akwai siriri, akwai dogo, akwai gajere, akwai bushashe, akwai ramamme, akwai kuma kumburarre. Haka hurufa suke tafiya. Saboda haka sai ka san wannan shine matakin farko. Mataki na biyu shine tajawid, ahkamut tajawid. Mutum ya san kowace wato kalma ya zai fitar da ita, ina ya kamata ai madda, ina ya kamata ai kaza, ai kaza, waɗannan ka'idoji dai. Sannan na uku, sanin wata qira'a guda daya. Mutum ya san qira'a daya a matakin farko. Idan mutum zai koyi Alkur'ani, kada ya ce a koya masa qira'a barjat, sai ya zo ya rikice ya dinga shigar da wata cikin wata. Amma ka fara iya warsh, ko ka iya hafs, ko ka iya qalun, ko ka iya hafsu dadde, wanda ka iya ka dau daya ka kware. Sannan kuma mataki na uku shine sai ka koyi kuma qira'o'i daban-daban domin ka fadada karatunka, domin ita ma sanin qira'a din ƙara ilimi ne a cikin Alkur'ani, wanda zamu ga masu tafsiri sukan kawo mana bambancin qira'o'i wanda zamu bayani a kansa. Sannan abu na uku, Allah ya saukar da Qur'ani bayan an yi imani maganar Allah ne, an iya karanta shi da ka'idodinsa. To na uku, a san fassararsa da ma'anarsa. Sanin fassarar Qur'ani da ma'anarsa, malamai sun kasa abin zuwa kashi hudu. Kashi na farko, an tambaya Abdullahi bin Abbas, wato bi itibari ma'arifacin nasu bihi, dangane ga sanin mutane ga Alkur'ani, yace mutane sun kasu hudu. Akwai shi Qur'anin ya kasu hudu dangane ga sanin mutane gare shi. Akwai qismun la yu'zaru ahadun bi jahlihi. Akwai kason da ke cikin Qur'ani, cikin ayoyinsa 6000 da mai 114, akwai abinda ba a maka uzuri in baka sani ba. Aqimus sala wa atuz zaka, ai kamata a ce kowa bai san wannan ba. La yu'zaru ahadun bi jahlihi. Kashi na biyu, ismun ta'rifuhu al-arabu min lughatiha. Akwai abinda ba larabi kawai ya san me, da ka fada in dai mutum ya iya larabci ya san ma'anar wannan al-arabce yana nufin kaza. Sannan ismun ya alamuhu al-ulama. Sai kashi na uku, wanda sai mutum yayi karatu, yayi bincike, ya san tafsiri, ya san ma'anoninsa, yayi gogayya da malamai, ya karanta tafsirai, yayi nazari, sannan zai gano zurfin wannan. Akwai gurare masu zurfi a cikin Alkur'ani wanda ba kai tsaye zaka san su ba, sai ka nemi taimako da wasu malaman, da wasu tafsirai, da wasu tafalluga, da wasu wanda suka gabace ka kafin ka gane abinda wajen ya kunsa. Sannan ismu na hudu, la ya'lamuhu illa Allah. Akwai abinda duk tafsirin nan da ake aka zo tsallake shi ake abawa Allah sani. Wala ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ko haqiqatuhu ko ma'anahu. To zaka wannan shine wato dangane ga sanin mutane ga Alkur'ani. Kashi na biyu, yaya ake tafsiri, yaya ake saduwa zuwa ga tafsiri. Tafsiri hanya biyu ne kawai. Akwai at-tafsir bil ma'sur, akwai at-tafsir bil ra'yi. At-tafsir bil ma'sur shine ka hakaito abinda wasu suka fassara Qur'ani da shi, ba kai ka fassara ba. Mafi yawa tafsiran mu za ku ga hikaya muke yi, ba cewa muke ni na ce kaza akan wannan aya ba. Cewa muke malam wane, Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, waye mu gangaro su, waye a taho hakan malamai. Ibn Kasir ya hakaito, qala Qurtubi, qala Tabari, qala waye. To wannan shi ake kira tafsir bil ma'sur, ba ra'ayinka ka faɗa ba. Wasu abinda malamai suka faɗa ka tattaro, ka makale, ka hakaito, ka gaya wa mutane, ka wuce lafiya. Bil ma'sur kenan, ruwaitowa kai. Sannan akwai at-tafsir bil ra'yi, kai ne ka dau ayar gundarinta a cikin Alkur'ani, baka duba tafsirin kowa ba, ka kalle ta da kwakwalwarka, da tunaninka, da saninka, da hikimarka, kawai sai ka ce ina zaton, ko ina tsammani, ko ina ganin wannan aya tana nufin kaza. Wannan shine tafsiru bil ra'yi. To shi anan ana samun matsala da yawa. Idan kana da ilimi, kana da adalci, kana da tsoron Allah, to za a iya karɓar ra'ayinka a yi amfani da shi. Sharaɗin ka faɗa abu da ra'ayinka a karɓa, sai kana da sharaɗi uku: al-ilmu, wal-adalu, wat-taqwa. Idan kuwa ka zo kace wannan aya tana nufin kaza aka duba aka ga sarrai ka saka to an samu jahalu da zulmu da hawa jahalu da zulmu da hawa wato ka saka jahilci ka saka zalunci sannan ka saka sarrai to tafsiri za iya saka jahilci a ciki baka san abun ba kace ga abin da yake nufi sannan zalunci ka dauki aya ka dorawa wani baya kungiyarka ko baya dariƙarka ko baya hanyarka sai kace wannan ayar da shi take din da aka yi magana azaba sai ka dauko dan wata kungiya ka dora masa inda aka yi magana rahama kuma sai ka dora ɗan kungiyarku to kaga wannan zalunci kenan san rai wata kira ayar ba shi kadai take magana da shi ba kai ma ka shiga ta wani bangare amma sai ka fitta kanka ka saka wanda kake so ka saka in an magana rahama sai ka zabo su mutane ka saka in an magana azaba ka debo su ka saka to wannan shine tafsiri da san rai tafsiri da zalunci tafsiri da jahilci tafsiri da zalunci tafsiri da sarrai idan aka samu mutum yana saka sarransa ko wasu mutane sun yi abin tsiya sai ka nemo wata aya ka kare su ko wasu mutane sun yi abin kirki kai baka san abin kirkin sai ka nemo wata aya ka ce ma ba da su ake ba ko ka bata kirkin saboda sarrai da san zuciya to wannan shi ake kira at-tafsiru bil jahli wal jahli wal hawa idan kuma ka faɗa abu da ilimi da basira da hikima sai a ce at-tafsiru bil ilmi wal adali wat taqwa to wannan ra'ayin sai a karba a goya mutum baya a aje shi a matsayin an samu wani kauli na uku ko na hudu ko na biyar a cikin tafsiri to sannan a hanya abu na hudu shine dangane ga usulubin yadda ake tafsiri tafsiri yana da usulubi guda hudu akwai abin da ake kira at-tafsiru tahlili At-tafsiru tahlili shine wanda ake wata guda akan aya daya ko ai sati guda akan aya daya ko ai darasi uku akan aya daya ko ai darasi biyu akan aya daya haka gaji ma kana so a fita a shiga wata ayar saboda wata kila sai an debo nahwu an yi magana an yi irabin ayar sannan ai maganan sarf din da ke ciki ai maganan balagar da ke ciki a kawo asbabun nuzul a kawo aqwalul mufassirina duk karkashin wannan aya a kawo istinbatatul fiqhiyya sannan a kawo muqarana tsakanin abin da fuqaha'un suka faɗa sannan istinbadi amma ƙara wani abu da zai ƙara daji abin ya ƙara masa kwalliya shikenan sai kaga akwai malamin da ya tafsiri mujalladi 7 akan Fatiha idan yace alhamdulillahi rabbil alamin so sai ya cika mujalladi guda yana bayani alhamdulillahi rabbil alamin to sai ai kamar shafi 500 ana faɗar abin da alhamdulillahi rabbil alamin ta kunsa to in ya gama sai ya aje mujalladi da in yace arrahmanir rahim sai ya sake rubutu a farkon takarda sai ya tafiya sai ya yi kamar shafi 500 to ya gama da arrahmanir rahim sai ya dauko wasu takardun a yanka sai ya shiga maliki yawmiddin a shiga bayani me ma'anar maliki a kasamul mulki wadanda Allah ya ba mulki wanda ya kwace ya mulki yake ya za a tashi alkiyama ya za a yi mulki zama na Allah wannan da aka ba mu shi wani iri ne wanda zaka yi mulki zuwa tenuwa daya zuwa tenuwa biyu ko a kayar da kai ko a jefe ka ko a kore ka ko ka mutu ko a retire ko iyakan mulkin gidanka ya shafa ko kauyen ku ya shafa ko local government ɗinka ya shafa mulkin ma banda abin ajihun mutane iya su kake mulki mulkin ma bai baka dama ka kama wani ka bige ko ka kashe ba sai a daure ka kai ma wani irin mulki ne wannan wanda ba za ka iya kwata abin da ke hannun wani ba sai a kai ka kotu to duk irin waɗannan kashe-kashen mulkin da ma'anan malaka da maliki da maliki da maliki da malaka da maliki sai ya kawo aqsamu na qira'at karbabbiya da shazza duk sai ai ta dogon bayani sai ya shiga bayani kuma akan ya ake karban mulki ya ake kafa mulki su waye suka hawo mulki kuma hanyoyin kafa mulki a musulunci guda nawa ne akwai kafa mulki da hanyar wasiya akwai kafa mulki da hanyar zabe akwai kafa mulki da hanyar juyin mulki akwai kafa mulki da hanyar kwata da karfin tuwo da sauransu in mutun ya kwaci mulki da karfin tuwo za iya ban masa abin shi dole ko ko ya za a yi ko ya kwaci mulki da bakin bindiga za a ban masa ko ya ko kuma yazo zabe ya murde zaben shi ya hau to za a yi masa Allah isa a bar shi ko ko ya za a yi ko za a fuske shi dole ko kuma a shi ya ci din ko kuma ya tsarin mulkin yake da me zai tafi duk kun ga wannan sai a cika mujalladi guda to haka sai da mujalladi 7 daga nan ya fara gajiya sai kuma ya ci gaba da bayani amma da yaje wattaba'u ma tatal shayatin ala mulki sulaiman wannan aya ita ma sai da mata mujalladi guda to wannan shi ake kira at-tafsiru tahlili a kwalkwale komai ai ta kwalkwale abubuwa ai ta fadadawa irin sa ne zaka ga mafi yawa masu irin wannan tafsirin kafin su gama sun mutu saboda dadewa ake ba gama ba sai kaga tafsirin duk aftari ne yanzu wannan da ya fara mujalladi 10 ya tafi wajen mujalladi 150 ko rabin qur'anin bai je ba ya mutu qur'ani yana tafsiri yana na ajiye wani ya kasa karasa shi kuma abin nan bai karasa ba to sannan akwai abin da ake kira at-tafsirul ijmali at-tafsirul ijmali shi ba za a shiga na hawu da sarf da asbabun nuzul da qira'a da ikhtilafun mufassirin ba a'a kawai ma'anar da qur'anin ya kunsa zaka ga wannan irin tafsirus sa'adi tafsirus sa'adi da tafsir abubakar ibn jazair zaka ga sun fi yin irin wannan ba a tsawaita bayani iya ma'anonin kawai ake bi a dan makale musu a sassaka su a ciki wadaka wannan shine kaso na wato biyu na tafsiri sannan akwai at-tafsirul muqaran shine ka hada tafsirai kamar guda 50 ko guda 20 ko 30 sai ka dauki aya daya ka duba me wannan malamin yace ka cire me wannan malamin yace ka cire in ka samu duk su 30 din sun yi ittifaki akan wannan tafsirin guda daya ba wanda ya canza sai ka ce ittafaqal mufassiruna ala tafsir hadhihi alaya idan kuma ka samu sun yi sabani sai ka duba dalilin sabanin kan me yake komawa sabani ne na lafazi ko sabani ne na qira'a ko sabani ne na fahimta ko hikaya suka yi ko su suka fada sai ka tattara ka zo kai dirasa akan wannan sabanin sai ka tantance wanda ya furin jaye ka fada wannan shi ake kira tafsirul muqaran kashi na hudu at-tafsirul mawdu'i shi at-tafsirul mawdu'i tafsiri ne amma ba kai tsaye kai ake fassara qur'anin dukan sa ba amma yanzu misali sai mu ce tafsir ayatus sabr ayatus sabr ayoyin da suka yi magana akan hakuri na qur'ani gaba daya zai tattara sai ya tafsirin su ma'anar sabr fil qur'an gaba daya qur'ani amma duk ayatus sabr za a tattara kamar tafsir ayatut taqwa ayoyin da suka yi magana akan taqwa ya tattara su yayi tafsirin su ko kuma ya magana akan ashura fil qur'an ya tattara dukkan ayoyi da suka yi magana shura da kissoshin da aka kawo wani yayi shawara da wani sai fitar da ma'anar tattaunawa da shura da majalisa a cikin alqur'ani wani kuma ya tafsiri da atur rahman ila ibadir rahman ya dauki ayoyi da Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu guda 88 su kadai zai dauki alqur'anin sai ya je musu tafsiri ba qur'anin zai fassara duka ba wani kuma sai ya dauki ayatul ahkam iyan da aka yi magana kunce kunce su zai dauka kadai ya fassara wani kuma ya ce fir'auna fil qur'an ko kissatu fir'auna wa musa fil qur'an sai ya dauke duk inda aka yi magana annabi musa da fir'auna sai ya yi mujalladi guda akai wani kuma ya dauki wata sura kamar al-hayatul ijtima'iyya fi suratul hujurat wato rayuwar zamantakewa dangane ga abinda suratul hujurat tace sai ya je yayi doctora akai ko ya PhD ko ya masters ko ya digirin farko a binciken sa da zai gabatar jami'a ta bashi digirin farko ko na biyu ko na uku sai ya dauki suratul hujurat sai ya mata tafsiri ya alakanta ta da rayuwar yau da gobe sai a bashi wannan to irin wannan duka ana kiran sa shima tafsiri at-tafsirul mawdu'i yanzu shi aka fi a wannan zamanin kusan da shi dalibai suke ta samun takaduna wani a ce an bashi digiri na ɗaya na biyu na uku saboda ya dauki wata sura yayi tahlilinta ko ya dauki wata aya ko ya dauki ayatu sabri ko ayatu taqwa ko ayatu shura ko aya ko kuma ya magana akan umma fil qur'an ko kuma abin nan as-siyasa fil qur'an ko fir'auna wa musa fil qur'an ko dirasat fi kaza wadannan sai kaga an bashi wannan shi ake kira at-tafsir at-tahlili wannan shi ma na cikin anwa'a na cikin tafsiri to sannan sai abinda malaman suke cewa shi tafsiri kala shida ne duk inda ake tafsiri ka kasa kunne da kyau zaka ji mai tafsirin nan baya fita daga abu ɗayan shida ko dai tafsirin Qur'an bil Qur'an alqur'ani zai dauko ya fassara shi da Qur'ani me misali Allah ta'ala ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim su ai an'amta alaihim kaga ba a fade su anan ba an'amta alaihim wadanda Allah ya yi wa ni'ima muna so Allah ya dora mu akan hanyar su amma an ka koma suratul nisa an fadi dangogi hudu Allah ya ce ulaka an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina kaga ashe kenan ma'anan wancan ta fito a waccan ayar da Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai. A suratul araf sai fasara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Kaga an fassara qur'ani da qur'ani. Da Allah ya ce maliki yawmiddin. Me maliki yawmiddin sai ya ce wa ma adraka ma yawmiddin. Thumma ma adraka ma yawmiddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Kaga qur'ani ya fassara qur'ani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala wa ma rabbul alamin. Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin. Kaga qur'ani yana fassara kansa da kansa. Akwai tafsirul qur'ani bis sunna. Ka nemo hadisi ka fassara aya da shi. Wataran annabi ne yake fassara, wataran ijtihadi ne. Kai zaka dauko hadisin, kai ijtihadin ka alakanta shi da wannan ayar. Kamar da yace innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wanda suka yi imani suka yi aiki na kware, Allah zai sa musu soyayya. Sai ka hadisin Bukhari cikin kitabut tauhid da yace idan Allah yana son bawa sai ikira Jibrilu. Yace Jibrilu ina son wani, ka so shi kuma ka sanar a sama gaba daya, a so shi sannan a so shi a ƙasa. In Allah baya son mutum sai yace Jibrilu wani bana son sa, kai ma ka kishi kuma ka ce duk sama a kishi kuma ka saukar mar da kiyayya a ƙasa. Kun ga an fassara wannan ayat da wannan hadisin. Irin su kuma can da Allah ta'ala yake cewa ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dhulmin anan na kira ce fi siyakin nafai, don haka ta ummu kowane irin zalunci mutun yayi ba zai fita ba, amma sai annabi ya fassara shi da inna shirka la zulmun azim. Ana nufin wanda ya mutu yana shirka, ba wanda ya mutu yana kananan laifuffuka ba. To kun ga waɗannan duka tafsirin alqur'ani ne amma bi ahadisin nabawiyya. Akwai tafsirin nabawi lil qur'an, akwai tafsirin qur'ani bis sunna qawlan wa fi'lan wa taqriran. Sannan kashi na uku akwai tafsirin qur'ani bi aqwalis sahaba. Akwai ma cikin sahabbai an yi fassarar qur'ani, saboda sahabbai sun hada abu biyar. Shi yasa idan abu ya rikice, in ba a samu alqur'ani a hadisi ba, sai a koma cikin sahabbai. Na farko sun ga a gaban su qur'anin ya sauka, a gaban su ake karanta Qur'ani, da haka su ne ƴan makarantar da Qur'ani ya sauka a gaban su. Wa zai zo ya fi sanin Qur'ani? Na biyu, yaran su ne Qur'anin ya sauka a kai, da yaran su aka saukar da Qur'ani. Na uku, sun san ɗabi'o'i da halayen mutanen da Qur'anin ya sauka a kansu, Larabawan da Yahudawan da duk wanda aka yi magana a kansu sun san shi. Na uku, suna da aqida mai kyau. Na hudu, suna da manufa mai kyau. Idan kana da aqida mai kyau, kana da manufa mai kyau, yaranka ne a gabanka aka saukar, ka san wanda Qur'ani ya sauka a kansa. Ai kaga wannan ya zama mu'tamad da za a dogara da shi wajen sanin ma'anar Al-Qur'ani. To shi yasa aka sa sahabbai suka zama kashi na uku wajen sanin tafsirin Qur'ani. Da haka wata ran zaka ji mun ce Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi ibn Mas'ud ko Ali ibn Abi Talib ko Ubay ibn Ka'ab ko masana tafsiri sun ce kaza. So sannan na uku, na hudu shine sanin fassarar Qur'ani da maganganun tabi'ai. Tabi'ai akwai wanda sai da ya shekara 20 yana koyon tafsiri a wajen Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas, shine Mujahid. Has Imam al-Bukhari ya dogara da tafsirin Mujahid wajen hakaito tafsiri a cikin Sahih al-Bukhari. So da an ce in tafsiri ya zo maka daga Mujahid, to ya ishe ka, kan ma ka tsaya wani bata lokaci kawai ka karba kai aiki da shi. Duk da ijtihadin sa ne zai iya kuskure, zai iya dacewa, in ya dace yana da lada, bin ya kuskure yana da lada daya. Amma da yana da kwarewa, an ce sauka 20 yayi a gaban Abdullahi dan Abbas, ya sauke idawo, ya sauke idawo, kowace sauka kuma yana tambaya, yana tambaya. Kaga wannan ai ya goge irin sa Abdullahi Sulami da sauransu da yawa. To sannan kashi na hudu shine tafsirul Qur'an, na biyar bil lugha arabiyya. Sanin harshen Larabci da zurfafawa wajen sanin ma'anonin sa yana taimaka mutum wajen sanin Al-Qur'ani. Shi yasa akwai littattafai da aka wallafa wanda za su taimaka maka, irin su mufradat al-fazil Qur'an, wanda kowace kalma ɗaya ya dauka ya mata fassara a cikin Al-Qur'ani. Akwai wanda suka yi irabun Qur'ani, akwai wanda suka fitar da balagar Qur'ani, akwai wanda suka fitar da lugha, hatta akwai at-tafsirul lughawi fil Qur'an. Duk wannan zai taimaka ka san yadda zaka yi tsaraba da harshen Larabci mai zurfi, wanda zai taimaka maka wajen sanin alqur'ani da fassararsa. Sannan akwai tafsirul qur'ani bil ra'ayi wal ijtihad, sanin qur'ani ta hanyar wato hikimarka da azancinka, da kuma sanin qur'ani ta hanyar ilimin da Allah ya baka da kyakkyawar fahimta. Duk da wannan ba za ka dogara da shi ba, domin za a iya samun kuskure a wajensa. To abinda su sahabbai suke dogara da shi wajen tafsiri, tafsirin su baya fita daga abubuwa guda shida. Malamai sun ce inda tafsir ya zo daga sahabbai, to zaka ga baya wuce abubuwa guda shida. Na farko suna yin tafsirul Qur'an wanda ake kira tafsir bil mutabiq. At-tafsir bil mutabiq ko bil lafz al murad, ka fassara Qur'ani daga ma'ana mai zurfi zuwa ga ma'ana mai sauki. Kama idza busatil jibalu bassa, me ma'anan busatil jibalu? Suka ce futtitat, idan aka faffasa shi, aka narka shi, aka nika shi. Kaga waccan busat ba a saba sanin ta sosai ba, sai suka yi amfani da mai laushi, domin kowane yare akwai kalma mai laushi, akwai kalma mai tauri. Na taba zuwa wani gari ina lacca, sai na ce mage. Ashe wasu ba a cewa mage, sai dai a ce kuliya, ko a ce musa, ko a ce kyanwa. Su ba su san kalmar mage ba. Na ce to akwai mage, ita ce dai kuliyar, ita ce musa, da ita ce magen ne. Amma duk a yare ɗaya aka samu wannan bambancin, aka koma zuwa gare shi. To wannan shi ma yana cikin abin da ake kira wato sanin tafsiri, ko kuma ma'anarsa shine ayi tafsirin alqur'ani da wata kalma mai sauki, domin a taimaka alqur'anin ya fito sosai. Sannan akwai tafsirin alqur'ani bil misal, kamar da Allah ya ce wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sai wani ya ce ana nufin subhanallah, wani ya ce ana nufin alhamdulillah, wani ya ce ana nufin la hawla wala quwwata illa. To duk waɗannan misalai ne, duk suna karkashin albaqiyatus salihat din. Da haka wannan sai a ce babu karo a cikin wannan fassarar da aka yayyo, domin duk tana komawa ne kan ma'ana guda ɗaya. Sannan akwai tafsirul qur'ani bil ishara, a ce wannan aya tana ishara ne zuwa ga kaza, duk da a zahiri ba haka bane a gurin, amma sai a ce tana nuni. Yanzu kamar kissar mafarki da Allah ya gaya mana alqur'ani, Allah ya gaya mana mafarkai guda bakwai, duk kuma Qur'ani da ya kawo mafarkai guda bakwai sai da aka fassara su. Annabi ya yi mafarki lokacin da za a yi yakin Badar, mai Allah ta'ala ya ce mata a cikin suratul Anfal, Allah ya faɗi abinda annabi ya gani, izurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kathiran lafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakinna Allah sallam. Amma su suka fi yawa, su sahabbai su 300 ne da 13, su kuma su 1000 ne. Amma da annabi ya mafarki, sai aka nuna masa su musulmin su ne da yawa, su kuma kafiran su ne kadan. Wannan sai ya karfafa musu zuciya. Saboda me Allah yana so ya tabbatar da kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. To yawan nasu ba zai ba su nasara ba, da haka ka a nuna musu yawan su tsorata, sai aka nuna musu su masu yawa ne a zahiri, amma an zo bugawa su za a kaya. Kaga wannan ishara ce akai, aka kuma fassara ta. Da annabi Yusuf ya ga taurari guda 11 da rana da wata suna gaishe shi, ishara ce zuwa ga me, cewa babansa shine watan, babansa ce ranar, ƴan uwansa su 11 nan sune taurari. Shi yasa ce la taqsu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, kada ka gaya wa ƴan uwanka wannan farkin sai su kulla maka makirci. Saboda su sun san fassarar sa yana nufin annabi Yusuf zai daukaka ya wuce ƴan uwansa gaba daya, har baban nasa da babansa sai ya wuce su. Amma wanda ya samu wannan labarin zai iya masa hasada, ya masa makirci kafin ya kai gurin. Ka gani haka da ya shiga kurkuku, ya gamu da wasu mutane guda biyu wanda suka saba, har yake fassara ɗaya mafarkin sa cewa kai za a tsire ka, kai kuma za ka je kana ba wa sarki kaza. Kaga wannan aka kashe shi, wannan ya fita ya zama dan fadar sarki, wanda ta hanyar sa ne ma annabi Yusuf ya fito daga kurkuku. Lokacin da sarki ya mafarki cewa ya ga shanu ramammu guda bakwai suna cinye masu kiba guda bakwai, ishara ake cewa in ka ga Allah yana ta baka kuɗi, to ka dinga tarawa, wallahi ka dinga boyewa, mai wa ko ta jaraba da zai ma a gaba. In ka ga abu ya wuce bukatarka, to kar ka ƙara hanyar kashewa in kana da wayo. Yanzu mutane da yawa in suka ga abinda suke samu ya karu, sai ce a buge gidan nan, a ƙara min fadin sa, a saida motar nan, a siyo min sabuwa, a ƙara amarya, a ƙara dinke-dinke, a ƙara kaza, a ƙara tsadanta rayuwar. To ranar da Allah ya ce sakko, mutum ko bai shirye isakko ba, sai kaga yana taka maka me shi kuma Allah ya ce sai ka taba kasa wallahi sai ka taba duk abin da zaka kama sai ya tsinke sai ka dire kan kasa tukunna tunda Allah ne yake ka sako dama shi yake ka hau kuma shi yake ka sako dan haka wannan hatta gwamnatoci lokacin da Allah ya ba Najeriya kudi ta mallaki biliyoyin kudi sai akai ta kashe su a banza akai ta kashe su a banza ashe jaraba tana tafi kaga da an aje wannan kudi an boye su lokacin yanzu da aka rasa sai a dauko ai amfani da su amma da gwamnati ta ga an samu kudi da yawa sai ai ta sharholiya ai ta siyan abubuwa marasa amfani ai ta siyan abin nan jirage na private guda 7 guda 8 guda 20 a aje ana biya musu haraji wani ma sai wata bai hau ba amma yana biyan haraji saboda an samu kudin banza haka mutum ya samu kudi sai ya zo ya katan gida ya shima mai rabin unguwar to da ya kare zaka gane saboda maintaining katan gida sai kana da kudi sai kaga an gane cewa lalle wani ya fada kwata mai salaf an rufe shi to saboda haka rayuwa ka bita a hankali kaga wannan kissa ishara take haka da annabi Ibrahim yayi mafarki yana yanka dansa kaga shi ma aka ce ya zartar haka annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala yake cewa lokacin la tadkhulun al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun qad sadaqa Allah rasuluhu ru'ya bil haqq kaga wannan mafarki Allah ya tabbatar da shi wadannan sune mafarke da Allah ya faɗa guda 7 duk ishara ce ake zuwa ga wani abu sai kuma aka fassara dan Qur'ani bai faɗi mafarkin da bashi da fassara ba kowanne mafarki al-Qur'ani guda 7 nan sai da aka fassara su don haka wannan yana nuna mana yadda aka damu da al-Qur'ani sannan abu na kusa da ƙarshe shine sahaba fassara al-Qur'ani ko ma'ana saukar da Qur'ani shine mai aiki da shi kowa in Qur'ani yace ai gaskiya to in kana ƙarya ka daina shine ma'adar tafsiri ba mu zo mu zauna kawai mu ji ayoyi mu tashi ba kai makareci ne sai Qur'ani yace ai gaskiya kai marowaci ne sai Qur'ani yace ai kyauta kai matsoraci ne sai Qur'ani yace ai jarumta kai mai saba alƙawari ne sai Qur'ani yace a cika alƙawari kai mai abin nan mai cin amana ne sai Qur'ani yace a rike amana kana saba iyayenka sai Qur'ani yace abu iyaye baka sada zumunta sai Qur'ani yace a sada zumunta kana gaba sai Qur'ani yace a daina gaba kana da fushi sai Qur'ani yace ka lallashi ka sako kasa to kaga kafin a zagayo sai kaga halayenmu sun zama cikin alqur'ani kamar da malami yake cewa in ba za mu iya hukunta kanmu da qur'ani a kasa ba to mu shigar da rayuwarmu halayen mai zama irin na qur'ani mana wannan ma ya gagara halayenmu su zama irin na qur'ani in an gan mu a ga kwatankwacin qur'ani tace kana khuluquhul qur'an halayensa shine qur'ani sa halayensa in ka ganshi kamar qur'ani ne yana tafiya to sannan abu na shida Al-Qur'ani labaransa duka gaskiya ne. Hukunce-hukuncensa duka adalci ne. Duk labarin da ka karanta Qur'ani gaskiya ne, ba buƙatar isnadi. Ba za ka ce isnaduhu sahihun ko da'ifun ko hasanun li zatihi ko li ghairihi ba. A kissa duka Qur'ani ingantacciya ce. Sannan dukkan labarin Qur'ani ingantacce ne, duk hukuncin Qur'ani adalci ne. Sannan abu na 7. Al-Qur'ani kariya ne kuma magani ne. Kariya ne. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya maida Qur'ani da karanta shi a bayan sallolin farilla da karanta shi da asuba da karanta shi wajen kwanciya ya nuna mana Qur'ani kariya ne baka buƙatan guru baka buƙatan laya baka buƙatan kambu baka buƙatan wani tsirface baka buƙatan surkulle abinda kake buƙata da kai sallar asuba ka karanta qul huwallahu kafa uku ka karanta nasu kafa uku ka karanta ayatul kursiyu kafa daya in ka karanta falaki uku nasu uku ikhlas uku ayatul kursiyu daya Allah zai ci gaba da tsare ka har rana ta fadi in ka zo kwanciya ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi kowace uku ka tofa a hannunka ka shafe jikinka ka karanta amanar rasulu da ayatul kursiyu da suratu tabara zaka tashi lafiya Allah zai baka kariya bayan sallar magriba ma qul huwallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursiyu daya bayan azhar da la'asar da isha qul huwallahu daya falaki daya nasu daya ayatul kursiyu daya idan mutum ya lazunci wannan zai ga canji a rayuwarsa don ya shigo da qur'ani bayan sallori banda kuma wanda ake karanta a cikin sallah banda kuma a ce kana saurare kana karantawa kana aiki da shi kana bin ma'anonin sa kana zuwa kana koyan sa to sannan idan bala'i ya taso ana magani da qur'ani iri biyu ne akwai mai nassi akwai ijtihadi mai nassi kamar Abu Hurairata da shedan ya zama mutum ya zo ya saci abinci a suto Abu Hurairah ya ci kwalarsa yace sai an je gaban Annabi kun san isa doguwa karshe yace ka sake ni zan gaya maka maganin shedan ya karanta ma ayatul kursiyu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya maka gaskiya shi lalatacce ne kaga anan an samu nassi cewa ayatul kursiyu tana maganin iblisai ko kuma sahabin da kunama ta harbu wani mai gari ya karanta masa Fatiha a ruwa a koko ya bashi ya sha aka zo gaban Annabi yace wa ma a'lamaka anna haruka idribu li bisahmin wa yace maka wannan ce ruka ku raba haddani kaga wannan akwai nassi akan wannan maganin ko kuma duk gidan da aka karanta suratul baqara Allah zai kori iblisai daga gidan kaga wannan ma yana da nassi amma cewa idan an maka sihiri ka samu ruwa mai kyau ka karanta Fatiha a cikin ruwan da ayoyi hudu na farkon suratul baqara da ayatul kursiyu da amanar rasulu da qul huwallahu da falaqi da nasi a cikin ruwan ka dinga sha ka zuba ganyen magarya bakwai ka karkada ka dinga wanka da ruwan kana sha zuwa kwana bakwai Allah zai yaye maka wannan sihiri da jifa da sammu da baki da aka yi maka wannan ba aya ce ta fada ba hadisi bane wani malami ne ya gwada ya ga yayi shi ma sai baka dama kai ma ka gwada in yayi shikenan in bai ba sai ka aje ma abin sa kai gaba ka sake neman wani kallon sun dogara da la ba asabir ruqa ma lam yakun shirkan ba laifi ka dauko wata aya kai amfani da ita mutakan ba shirka za a yi ba in ka jana nemo kafa kaza ta dama ko kuma bahabuwar kaza ko bakar kaza ko jan kaza ko farin kaza to za a yi shirka kuma za a hada da qur'ani da wannan kaga ya zama shirka anan sai a guje shi saboda haka wannan sune ma'anoni da manufofi na saukar da alqur'ani haka muna fata Allah ya sa mu cikin ceton Al-Qur'ani. Allah ya ƙara mana imani da Qur'ani, da bin Qur'ani, da sifatuwa da halayen Qur'ani, da bin Qur'ani, da aqida da Qur'ani yake faɗa Allah ya ba mu ikon kudirewa. Abinda Qur'ani ya hana Allah ya ba mu ikon hani. Malamai sun ce Allah ya baka abu biyar ya gama maka arziki. In yace ayi ka tashi kai. In yace a bari ka bari. Idan kai laifi ka tuba. In an jarabce ka kai hakurin an baka kai godiya. To Allah ya sa mu cikin bayi masu wannan sufofin. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك